بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى يقال هذا مو أولا قرأتو دمكي أتك اللتافنا نخبة الفكر شرهي دمكي ما اللتافنا الحافظ العلامة أبو الفضل أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني. وأنا درس يوشيني ذايمي درس نبيار إن شاء الله تعالى أتكين جرنجر كراتو دا ميكي أتكين وانا لتافي من البركة نحديثي يو تاقص قوة بيار شكرا تدبو لديه الأربعين دا بيار وان دي ريد عشان دا بيو قوة شادة شكرا تدبو بيو دا عشرين دا أكو ميلادية كينا وان تاقوم هجرية وان تان ساتي مني وان تان زمان مني wato magana akan hadisi hasan. Yau insha Allah za mu magana kuma akan wani wata matsalar, kuma muna tsantsayawa muna yin bayani, wata kila bayanin yana dan yin tsawo, to amma dai saboda kasancewar shi wannan abinda shi mali ya faɗa a farkon kusan kashi 70 ko 75 ko kashi 80 na ilimin hadisin anan ne yake a tsugune. To in haka ya kasance wannan din an tsaya an daddale mas'alar an bita iya abinda dai zai zama iya abinda aka sani kuma iya daidai gwargwado, to saboda insha Allah ta'ala ba sai an tsaya ba, kusan ana ƙarar rage karatun idan aka daddale aka yi tahqiqin da ya kamata a yi tahqiqi akan kowace mas'ala, musamman masalolin farkon nan dama akan su ilmin hadisin ya dogara, hadisi hasan, hadisi sahihi, ziyaratul thiqa, shudud da sauransu. To mala yace wa ziyaratu rawiha maqbulatun ma lam takun munafiyatan liman huwa awthaq, yace wato qari nan wanda yake ruwaito rawihi ma qari na wanda yake ruwaito wato hadisi sahihi da ko hadisi hasan maqbulatun ana karba, kaga nan yace rawihi ma wa ziyaratu rawihi ma wato wanda yake ruwaito hadisi sahihi ko hasan maqbulatun ana amsa, da sharadin wato ita karin kata da ma wato ziyada ce da take kishiyantan wani amintacce ko wasu amintattu da suka saba ma shi wannan rawin. Abinda malai yake cewa nan idan aka samu wani ya ruwaito wani hadisi, aka samu wani shi ma ya ruwaito, dukkan su amintattu ne. To amma sai aka samu wanda suka ruwa shi ya zo da wani ƙari da wancan amintaccen bai zo da shi ba, kuma wannan amintaccen ya fi shi inganci, to kaga ba za a karɓi wannan ƙarin nasa ba, to kaga saboda yana kishiyantan shi wannan, in ya tabbata kishiyantan juna yake ba wai haka zalika idan ya saba wa jama'a, sabawa take kishiyantan take kishiyantan ma'anan guda biyu, wanda zai zama akwai kamancin karo da juna. Muka ce wannan sharadin shine zai zama kaman ziyada ce ta wato ziyada ce ta tamam da kamal, ba wai ziyada ce ta nafi wa ta'arud ba kamar da malai faɗa, malan takun munafiyatan liman huwa awthaq, wato ana sa ƙari iri biyu ne, ana iya samun ƙari ka kasance tana ƙara tammama, tana ƙara cika ma'anar ce, watakila ya zama hukuncin da can za a dauke shi am ne, amma sai daga baya wannan ƙarin ya zama ya fa'idada da wato al-khusus, watakila za a dauke hukunci ya zama mutlaq ne sai ya zama muqayyad. To kaga wannan yana cika maka ma'anar ne, yana gaya maka ga yanayin wato fuskan daukan hadisin. To amma ya zama hadisin ya zo yana kishantan juna baki daya, ya to akwai ta'arudi in ka dauke wasu ƙarin haka, to wannan shine malai yake cewa malan takun munafiyatan liman huwa awthaq, idan wani zo da wani kawata ƙari ya saba ma wanda suka fi shi aminci, ko dai saboda adadi ko kuma saboda shi din yana bayana da ƴan rauni an saba sanin shi cewa yana wasu kurakurai, to anan hukunci din zai zama ga wanda zai zama fi salihi al-awthaq, kenan zai zama wato hukuncin hadisin za a dauka babu karin za a dauka wannan karin da yayi kuskure yayi to nan kaga ya ce liman huwa authaqu ga wanda yafi shi aminci wato an sami ta'arud an samu cin karo da juna to authaqiyya din kuma tana da yawa al-authaqiyya abubuwa da za a ce wani ya saba ma wanda yafi shi aminci abubuwa da ake wato lura da su yana da yawa daga ciki akwai shi yafi yawa kaman kasartu al-mukhalifina lahu min al-thiqat ya zama wanda suka saba mishi a wannan hadisi da ya saba musu suka saba mishi sun fi shi yawa to kaga wanda suka fi yawa ba dai da suke da mutum daya ba ko ku a ya zama shi din ya saba ma wani thiqatun thabt to wani bijimi a wannan harkar kamar ya ce ya saba ma Malik bin Anas misali ko ya saba ma Sufyan al-Thawri ko ya saba ma Shu'bah ko ya saba ma Yahya ibn Sa'id al-Qattan ko ya saba ma Abdulrahman ibn Mahdi to tabbas zai wuce ya ce ya saba ma irin waɗannan kaga an san su su a wannan harkan wato dan abin da suke kuskuren da suke dan kankani ne to ba za a karba ba to ko kuma ya zama wato ya saba ma wani amintacce dukkan su amintattu ne amma ya saba ma wato wasu shi wanda ya saba ma an san shi ya fi kowa ido ya fi kowa lazantan wannan malamin kamar misali mu ce az-zuhri yana riwaya daga urwa hisham dan ibn urwa shi ma yana riwaya daga babansa amma misali az-zuhri ka san ya wato kusan ya fi wannan hisham ibn urwa wato kafewa a ilimin hadisi to amma wata kila wani lokaci kaga an gabatar da shi abinda hisham ya rubuto daga babansa idan az-zuhri ya saba masa to kaga wannan saboda wato mulazama ne shi amintacce ne na farko sannan kuma ulima mulazamatuhu li shaykhihi an san wato ya lazumci babansa to wannan wani lokaci shi ma wato ana lura da authaqiyya a wannan ta wannan haifiya din ko kuma ya zama shi din amintacce ne kuma an san cewa yana da wani littafi da ya rubuta wanda in an yi sabani to wannan littafin ake komawa littafin kuma mai inganci ne kwarai da gaske kamar littafin gundar hadisan sa da yake rawata daga Shu'ba to idan samu daliban Shu'ba sun saba masa to sun saba gundar to galibi malamai suna gabata da gundar saboda shi an san shi cewa wato yana da littafi ne da ya rubuta kuma ya inganta littafin nasa littafi ne mai inganci kwarai da gaske ko kuma ya zamana shi rawun ya zo da ƙara wani ƙari wato shi wannan ƙarin ya kamata a ce ƙari ne da ake buƙatan shi kuma a ruwaito shi sauran wato tsare kunsa da suke ɗauki hadisin daga malami ɗaya wato to ana buƙatan su ruwaito wannan abin su ma to kuma ba a ji suna ruwaitowa ba to shi ma a nan ba lalle an saba saboda kamar a ce matsalan wato matsala ce mimma tatawaffaru dawa'i والهمم على نقله لكونها من المسائل المهمه akwai masaloli da zaka ga shi rawun a ce ya kaita da wannan karin ita kuma matsala ce mai muhimmancin gaske da ba zai yi a ce ba za a surunta cewa shi wannan inda suka rawaito matsotsuwa ta su baki daya ba inda suka rawaito wurin malamin nasu kawai ya zama kadan ne ya bada hadisin a sake alhali kuma hadisin ga muqayyad ne da wani qari da wani harawi guda daya yake banta da ita sai shi yake banta da ita kuma ya zama shi wannan hadisin an san cewa wato akwai bukata ana da bukata na gaske sosai wurin a ruwaito shi a kowane rawi a faɗa mishi haka shi ma ya rike wannan ƙarin to shi ma wannan zai sanya ya zama shi wannan ƙarin da ya zo da shi ba a karba ba wa ghayru zalika min madlulat al-authaqiyya abubuwa dai da suke nuna wato ake gabatar da wato a ce fulan authaqu min fulan ko kuma khalafa al-authaq minhu ya saba ma wanda yafi shi inganci wannan dai kawai na dan fadi wasu daga ciki ne da saura in aka duba manganin malamai za a same su insha Allah amma dai nan abinda muke mu ba hasin mu shine malamin ya ce wa ziyaratu rawihi ma maqbula karin da wanda yake ruwaito hadisi sahihi ko hadisi ingantacce ana karba da wannan sharɗin da malamin ya ce mutakar ba ƙarin da yazo da shi ba ta kishanta abinda wanda yafi shi inganci ya ruwaito to anan kaga malamin ya ce rawihi ma wato wanda yake ya ruwaito yana ruwaito hadisi sahihi ko hadisi hasan zamu zo mu magana kan cewa akwai wanda suke cewa idan saduq wanda yake hadisin sa hasan ne ya ruwaito hadisi da wani ƙari za a karba ko ba za a karba ba magana ce ta sabai na malamai amma shi dai malamin anan ya shigar da wato as-saduqun wanda ke rubuta hadisi hasan ya shiga da shi cikin sahihi cewa idan ya ruwaito hadisi ya kuma wani ƙarin da ba a ji ƙarin ba sai a wajen sa, to za a karba. Dan ƙarin da malin ke magana, ƙarin da yake magana shine wato samun mutane da yawa sun surwato hadisi guda daya da isnadi daya da matani daya, sai a samu wani rawi yayi wani ƙari da sauran ba su ƙari ba, yayi ƙari a cikin matanin ko kuma yayi ƙari a cikin isnadin ko abin da ya kama da wannan. Amma abinda wato jama'a suka ruwaito da yawa an ruwaito daga asali guda daya, matsutsuwa daya daga malami daya, wani lokaci wato malamin an samu jama'a da yawa da suka ruwaito hadisin mursal a wajen shi, wani lokaci kuma aka samu shi kuma wannan malamin nasu wato ya ruwaito shi wato mausulan musnadan, wato wani lokaci yace shi tabi'i ne, misali mu ce tabi'i kamar Sayyid ibn al-Musayyib, sai aka ruwaito hadisi sai yace manzo Allah ya ce, kuma an samu malamai dalibai da yawa su ruwaito shi a matsayin shi wannan na mursal, ko ku sai aka samu kuma wasu su ma suna adadi masu yawa su ruwaito shi, sai yace Sayyid ibn al-Musayyib ya kara Abu Huraira ya kuma ce manzo Allah ya ce, sannan kuma ya bada hadisin. To kaga in an samu jama'a kusan an samu takafiya su an canja ras, ko kuma ba ma canja ras akai ba, amma dai waɗannan jama'a ne su ma da ba zai ace sun yi kuskure ba, ko kuma su ma waɗannan jama'a ne ba zai ace sun yi kuskure ba, to sai ya zama wato sai a ɗauki hadisi a matsayin shi wannan Sayyid ibn al-Musayyib yana ruwayan hadisi ne ta fuska guda biyu, wanda lokaci idan ya nishadantu sai ya bada shi mursal ɗinsa, sai ya bada shi mausul ɗinsa musnadan, ya bada shi wato ya faɗi a tiryan ya shimfida isnadinsa baki ɗaya har zuwa ga manzon Allah, wanda lokaci kuma sai ya bada shi mursal ɗinsa ya ce manzon Allah ya faɗa ba tare da ya faɗi wasiɗan nasa ba. Wannan wani lokaci yana faruwa a wajen jijiyar tabi'ai musamman, inda wani lokaci za ka ga ai mutum hujja zai gaya maka kawai ya ce ai manzon Allah ya faɗa, kaga ba nan ba sai ya gaya maka isnadi duka ba, wani lokaci kuma zama ne na bada hadisi kaga zai bada isnadi duka, wani lokaci kuma haka nan sai ya nishadantu ya faɗa muku ya ce manzon Allah ya faɗa, wato ya ce wani malam sahabi wani ya gaya mishi manzon Allah ya ce, wani lokaci kuma sai ya ji bai da nishadin ya gaya muku haka, wannan dai yana faruwa. To idan haka ya faru sai a dauke shi a matsayin wato hadisi ne wato da ya ji shi ta fuska guda biyu. In kuma shi wannan dama tabin an saba sanin cewa yana da yar matsala shi ma a haddansa, to sai a duba a gani shin shi ne kuskuren ko kuwa tashwishi ya samu da ikhtilati ko kuwa haka nan ya haddace shi. To haka dai wato malamai ke bibiyan ire-iren waɗannan hadisai, shi yasa zaka ga malamai wajen ziyaratu thiqa da sauransu yana daga cikin wato abubuwa da gaskiya sai mutum ya je ma yana yi kai tsaye haka ne ya ce zai bi wata ka'ida guda ɗaya ba zai ba lalle ya nasara ba. To anan kaga akwai maganan malamai da suke wato ƙara ma juna su sani akan ziyaratu thiqa. Ziyaratu thiqa ya zama wato ƙarin da wani amintacce ke ƙarawa a hadisi. Shin hal tuqbalu mutlaqan am turaddu mutlaqan am tuqbalu biqara'in wa i'tibari awjuhi at-tarjih. Magana ce guda uku, shin ana amsa ne baki daya mutlaki, ko kuwa ana cinkuɗewa a ce ba za a amsa ba baki daya, ko kuma ana amsa ne idan aka duba wasu alamomi wasu abubuwa da za a lura da su da zai sa a amsa. To wasu malamai sun ba su amsan wato wani ƙa'ida mutum ɗaya ya kaɗaita da ita. Wata ziyara da wani mutum ɗaya ya kaɗaita da ita ba su karɓa, suna cewa wato ai mutum biyu ko mutum uku ko jama'a ma baki ɗaya sun fi mutum ɗaya, don haka idan ya ruwaito wani hadisi ya yi wani ƙari da sauran jama'a ba a ji suna ƙarin ba, to kawai su ba za su amsa ba. To wannan ra'ayi ne, kuma ba ra'ayi ne wanda yake mai ƙarfi ba, gaskiya ba yi da ƙarfi. Sai kuma wato zan fara faɗan wanda suke ala tarfai naqib ne, wato wani ya yi sakaci wani kuma ya tsaurara, kaga waɗannan sun tsaurara sun ce ba za su amsa ba. Sai kuma da su kuma suka yi sakaci suka ce ai su kawai za a amshi wato wani ƙari da wani amintacce ya ruwaito a hadisinsa mutlaqan. Wannan wasu daga cikin mutaakhiruna kamar su Imam al-Khatib a cikin al-Kifaya, Imam an-Nawawi da wasu daga cikin Shafi'iyya, kusan Shafi'iyya akan wannan suke, sai Imam Sakhawi har zuwa kan su al-Allama Ahmad Shakir suna cewa za su amsi duk wani ƙari na amintacce mutukar dai wanda shi ya ƙara din, wanda ya zo da ƙarin dabitan ne, dabit shi ne wanda dama an san kafafi ne, an san an amintu da haddansa, adalan kuma amintacce wato adali ne, mutuqinan kuma mutum ne wato wanda yake yana da itqani, yana da wato nagarta, thabtan kuma tabbatacce ne, kuma hawasu daga cikin su suka ce wannan wai shine bai mazhabin da yawa daga cikin wato malaman hadisi haka dai suka fada amma dai wannan da kamar yadda zamu zo mu magana ba haka take ba Ibn Hajar zai danyi ma wannan maganar tasu yara ga abin da shi Imam al-Khatib ke cewa walladhina ikhtaruhu abinda mu muka zaba min hadhihi al-aqwal da wadannan manganu da aka yi cewa wani ya ce za a karba wani ya ce ba za a karba baki daya wani ya ce kuma za a karba amma a duba su dan haifiyat sai ke cewa walladhina ikhtaruhu abinda muke zamu zaba min hadhihi al-aqwal muka zaba a wannan maganganu anna ziyarata al-walida maqbula idan an samu wani kari to za a karbe ta ala kulli wujuhin ta kowace fuska ta zo wa ma'mulun biha kuma za a yi aiki da ita idan kana rawiha adlan hafizan idan wanda ya ruwaito karin wato adali ne kuma mahaddaci ne mutqinan kuma an san shi amintacce ne wato yana da nagarta ta fuskan hadda dabitan kuma an san an yi da haddan shi to wannan shine abin da shi Imam al-Khatib ya faɗa kuma wasu daga cikin malamai sun mara masa baya su Shafi'awa da su Imam an-Nawawi da sauransu amma gaskiya abin da wato ra'ayin da yake daidai da wanda kuma ra'ayi ne da wato aimatin nuqat manyan malaman hadisi na al-mutaqaddimuna da wanda suka zo bayan su ba sa wato sakan harshe su ce za su karbi karin wani amintacce kai tsaye kuma ba sa cewa ba za su amsa ba abinda suke yi kawai shine i'tibarul qara'in wal murajjihat suna duba wato hanyoyi na wato tarjihi hanyoyi na rinjayarwa su ce kaza 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 ne wannan shine gyaran da al-hafiz yayi a cikin nutha sharhi da yayi ma nukhbatul fikr mala yake cewa al-manqulu an a'immatul hadith abinda aka ruwaito daga malaman hadisi manyan malaman hadisi al-mutaqaddimin na sama wato manyan na farko ka Abdurrahman ibn Mahdi kuma Abdurrahman ibn Mahdi wa Yahya al-Qattan da Yahya al-Qattan wa Ahmad ibn Hanbal da Ahmad dan Hanbal wa Yahya ibn Ma'in da Yahya ibn Ma'in wa Ali ibn al-Madini da Ali ibn al-Madini wannan kaga dan dabaka guda daya ne Abdurrahman ibn Mahdi Yahya al-Qattan dabaka su guda daya malaman Imam Ahmad ne sai Ahmad ibn Hanbal Yahya ibn Ma'in Ali ibn al-Madini sai kun juna ne so in ka dan sako kuma sai dalibansu kuma wal bukhari da bukhari wa abi zur'a da abi zur'a razi wa abi hatim da abu hatim wan nasa'i da nasa'i kaga wannan wadannan kusan sau abu zur'a da bukhari da su abu hatim wato tabaka su guda daya ne sai kadan in ka sauka sai kai waje imamu nasa'i sai wa dara qutni in ka dan sako kuma sai wa dara qutni mala yace wato wa ghairihim da wanda sun ci da su ba abinda aka ruwaito daga wajen su shine i'tibaru tarjihi shine su dinga la'akari da hanyoyi na rinjayarwa fi ma ta'allaqu bi ziyarati wa ghayriha cikin abinda yake da alaka da wani qari da wani amintaccen rawi yayi wala yu'rafu an ahadin minhum ba imala ce ba a san ɗaya daga cikin su ba itlaqu qabul ziyada wanda yayi itlaqi ya sake baki ya ce kawai shi zai karbi wato wani qari da wani amintacce yayi kai tsaye yanda su Imam Khatib al-Baghdadi suka faɗa su sai Imam Ahmad abinda suke yi da sauran manyan malamai irin su Ibn al-Madini da sauran su daga gabanin su kuma su Abdurrahman Ibn Mahdi Yahya al-Qattan bayan su kuma su Bukhari su Abu Zul'a bayan su kuma su Nasa'i bayan su kuma su Ad-Darqutni wanda dama shi an san shi a wannan harkan daga baya wa wajen mutaakhiruna ba sa wato sakin baki su ce ka baki da su amshi wato qari da wani amintaccen rawi yayi ba kuma sa cewa za su amsa ba abinda suke dubawa shine za su yi lura ne su yi la'akari su dan zura ido su yi nazari sosai su gani idan wato qara'in wato alamomi sun nuna amshe ta sai amshe ta idan alamomi sun nuna ba za a amshe ta ba to ba za a amshe ta ba wannan shine wato gyara da al-hafiz yayi ma waɗanda suka ce za su amshe ta baki daya kamar su al-khatib da wasu daga cikin malaman hadisi ce wannan ba daidai bane mala yake cewa to ai duk wanda ma inji Ibn Hajar kenan yake cewa ai duk wanda ma yace ba zai anshi wato wani qari da wani rawi yayi to ai ya rafkana daga sharadin da ake bayarwa na inganci nake cewa da ake cewa ghayra mu'allalin wala shadh cewa kar ya zama da wata wani baudewa shudud kai zama shudud shine bai zama yana da baudewa shine kuma ya zama shi wani fika wani amintacce ya saba ma wanda suka fi shi aminci to azo yana rubutu wata ruwaya da take kishiyanta abinda sauran amintattu suka rubuto kuma kushe za ku amsa to kaga wannan kaga ba zai zama daidai ba saboda ai ya ci karo da wannan sharadi na hadisi sahihi ko hadisi hasan da muka faɗa a baya guda biyar daga ci akwai wato intifa'u shuruf idan babu wato baudewa ko fandara ya zama wani rawi ya fandare daga abinda aka saba sanya amintattu suna ruwaitowa to kaga wannan lalle magana ce mai kyau kware daga sai da al-Hafiz Ibn Hajar yayi gyara akan ta to sannan kuma ziyaran da ake magana anan karin da ake magana anan shine az-ziyada al-mu'athira ziyada wata mai tasiri ba wai ziyada wanda yake kusan hiya muta'ayyana kusan ziyada ce wacce take kusan ma an shiru to kai ma kanka a zuciyanka ko kuma a tunaninka a kiyasi tana wato zata goye bayan wannan ƙarin kamar hadisin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kaga wannan hadisin kusa haka ake ruwaito shi amma akwai ƙari da yake zuwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min khair wannan ƙarin min khair kaga ko da baba a ce min khair ba ai wannan zaka kusan zaka iya karawa to wannan kaga ziyara ce wacce take dama in yaren ya kara ba za a ce wai dan waya saba ba saboda dama can su ma wanda ba su roto wannan ƙarin ba kusan za a iya karawa din kusan abin yana nan a zuciya wato wannan ya zo shi labban ne amma takriran dama akwai ta to ƙarin da ake magana anan shine wacce take akwai ziyaran da ake magana shine wacce take akwai wato wani tasiri ko akwai wani hukunci da yake fa'idantarwa kamar hadisin da san za da kishi am ne sai saboda wannan ƙarin sai ta zama kamar ai takhsisin am ne ku da san za da kishi wato da san za da kishi wato a matsayin mutlaq ne wannan ƙarin sai ta fa'idantar da ya zama ai zo ai taqidin ta ya zama ai taqidul mutlaq ko ku da san za da kishi a matsayin mujmal ne daga baya sai wanda sai ta zo ta yi bayani wato mujmal din to kaga wannan shine ƙarin da ake magana shine ƙarin da malamin ke magana to cewa za a karba ko za a karba ba to shine kuma duk wannan malamai muka ce abin da yafi inganci a wurin malamai shine ba a karba kai tsaye kuma ba a cewa ba za a karba ba kai tsaye abinda ake duba shine i'tibaru al-murajjihat wal qara'i ana duba wato hanyoyin na tarjihi idan tarjihi qara'in ya nuna cewa za a amsa za a amsa idan qara'in bai nuna cewa ba za a amsa ba sai a ki amsa wannan haka dai duk malaman suke yi daga al-musaqaddimuna manya-manyan malamin mu na sama-sama sannan kuma wato ƙari na shi ƙari wato ziyaran da ake samun ƙarin da wani amtace ke kawowa zai iya zama ƙari ne a matani zai iya zama ƙari ne a isnadi ana samun ƙari a matani ana iya samun ƙari a isnadi misali ƙarin da ake samu a matani shine hadisi da Qatada yake rubutawa daga Anas bin Malik hadisi ne da Imam Muslim da wasu daga cikin malamai suka fitar da shi cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wala tawadduna wasu daga cikin sahabbai sun kasance suna jiran wato manzala ya fito a zo ayi sallar isha to suna yin bacci sallan kuma su tashi su sallah ba tare da sun yi alwala ba to kaga haka wato hadisin ya zo a wajen Imam Muslim akwai kari akwai lafazin Imam Abu Dauda sai ka rabu da shi kuma shine tadhiruna al-isha al-akhirah suna wato jiran isha ta karshe hatta takhfiqa ru'usuhum har sai wato saboda tsabar yangadi da suke yi sai kansu ya dinga wato dan rusunawa idan mutum na jin jadi kaga zai kanshi zai dinga wato dan rawa to wai har kansu sai ta dinga yin rawa alamin bacin ya dan fara da nisa kenan ya fara kama su kaga hatta takhfiqa kaga to anan yana nuna wato bacin ya fara dan nauyi ya dan kara wani abu a ruwan Imam Muslim to kaga sai ce sai tashi kuma sai alula to kaga duk da haka bire ba za zai saka ce wai dan kansu ya dan fara dan gingirin yayi nisa ba zai sa a ce wai kamar sun yi bacin yayi nauyi can sosai ba to amma akwai ruwayar Imam Bukhari kuma da ya zo cewa wayuqaduna lis-salah sai ma an wato tashe su tashi ai sallah hatta inni la asma'u li ahadihim ghadidan har wani lokaci na kan ji dayan su ma yana yin wato munshari kaga bacci ya fara nisa shi ma kuma wannan ruwaya ce ingantacciya to kaga ayan saba kari da ruwaya abu da an saba kari ruwayan kuma wato da Imam al-Bukhari ya rawaito da wannan sa shi ma ya saba kari to kuma akwai kari kuma da Al-Qasim ibn al-Aswaq ya rawaito shi ta tare hanyar wato da wani kari na musamman da hanyar Muhammad ibn Abdul Salam al-Khushani daga Muhammad ibn Shibashar Bundar kenan daga Yahya ibn Sa'id al-Qattan daga Shu'ba da Qatada daga Anas ada sai ke cewa yan tabiruna salata suna jiran sal'a zo a tsaye da sallah yadauna junubahum sai ma su dan shikishin gida fa minhum man yanamu daga ciki akwai wanda yake yin bacci din mai yaqumu ila salati tashi tafi wajen sallah to cewa suna kwantawa suna yin bacci wannan dai wato malamai suka ga anya wanda zai za a ƙara za a amshi wannan ruwaya wanda ya kadaita da ita ga ita shine wato Yahya ibn Sa'id al-Qattan shine ke rubutawa daga Shu'ba da Qatada shi kuma wanda ke rubutawa daga Yahya ibn Sa'id shine Muhammad ibn Bashar bondar na tumishi bondar saboda babban malami ne kusan al-hafiz ne ma'anan bondar din kenan wanda ke ruwatawa daga wajensa kuma Abdul Salam al-Khushani ne shi ma amintacce ne wanda ke ruwatawa kuma Abdul wato al-Qasim ne ibn al-Asbaq to Imam Ahmad da wasu daga cikin malamai sun suna ganin wannan lafazin cewa yana kwantawa ya da'una junubahum ko ya dhaji'una suna kingida suka inkarin ta suka ce ba za su amshi wannan inkarin ba shi ma Ibn Mubarak kusan wannan shine abin da zaka fahimta a ruwayar sa da aka yaba gama aka baka wannan hadisi yace wa hada indana bahum julus cewa la suna gangadi hatta suna dan yin wato munshari to suna zaune kenan amma ba su kwanta ba saboda in aka ce an kwanta to kaga kamar wato bacin yayi wato nauyi kuma akwai wato al-istirha kusan an saki wannan gabobi sun sake to anan kuma ba za a mintu a ce ba yi ringi ba ko bai wato baccin bai wato al-lambata warware ba Imam Ahmad yana cewa ma qala hadha shu'batu qat yana cewa Imam Shu'ba bai tafa wannan magana ba bai faɗa ba kamar yin alina ma wato yin malamin sa Yahya ibn Sa'id al-Qattan kamar yana cewa shi yayi kuskure kenan to amma Imam Shu'ba shi ma ba shi kadai yake da wannan ruwayan ba akwai ruwaya daga Musnad Abu Ya'la da Al-Bazzar Ibn al-Munzir surwaito da Qatada ta hanyar wato Sa'id ibn Abi Aruba yayi ma wato Shu'ba mutaba'a da Qatada lafazin hadisin shine yad'una junubahum suna kishingida fa yanawuna kuma sai su danyi bacci minhum man yatawaddau wa cikin su akwai wanda yake yin alula wa minhum man la yatawaddau wa cikin su akwai wanda baya alula saboda kaga wato ziyara ce wanda zaka iya cewa ta tabbata daga Anas kuma Anas baka iya cewa yayi kuskure baka da dalili illa iyaka ri abin da ya kamata shine a duba wasu hanyoyi da za a yi ma hadisin fasara shi abin da ya dace kenan to kaga wannan karin da wannan wato hadisi na karshe wato na hadisin wato Sa'id ibn Abi Aruba da Qatada wannan kamar wato zai na farko dai wannan kaga ziyara ce wacce za a karba saboda ziyara ce min thiqatayn ziyara ce daga Shu'ba daga kuma shi Sa'id ibn Abi Aruba da sauransu suka ruwaito da Qatada to sai dai za a ce Qatada ne kuskure kuma Qatada shi ma ba za a iya cewa ya kuskure ba kai tsaye saboda an san huwa min ahfadh an-nas ba cewa ya kuskure ba da kawai tun daga da kawai wato at-tahmin da kuma wato wani wasu tsinzato da ake yi to amma kaga in aka muka ce mun amshi hadisin wannan ruwa wannan karin da waɗannan malamai suka yi saboda amintattu ne dukan su kuma ba mutum ɗaya ba mutum da suka wuce ɗaya to sai mu ga meye ma'anan hadisin kaga kuma a cikin hadisin gaskiya idan ka lura zaka akwai wata karina da zata tunkuɗe dalilin da yasa Musulmi Imam Ahmad suka ce akwai nakara a matanin suka ga cika ce ba za su amshi wannan ziyaran ba shine cewa suna kwanciya sai su yi bacci ne wanda yake mai ba mai nauyi ba daga ciki kuma akwai wanda baccinsa idan yayi nauyi zai tashi a lola kaga shine magana cewa minhum man yatawaddau wa minhum man la yatawaddau wanda aka ce ba zai tashi ya bacci ba to shine wanda yake ba zai tashi a lola ba shine wanda baccin nashi bai nauyi ba to kuma cewa baccin ba zai nauyi ba baya nuna cewa kuma wato kansu ba zai dan yi rawa ba alaman gyagyadin ya fara nisa saboda ai wani lokaci idan mutum na bacci jikinsa ko kansa wani abu a hannunsa zai yakan iya faɗi amma kuma da aka san abin da ake dan faɗa illa iyaka dai hankalinsa ya fara zama baina kuma ana iya jin ka gari mutum akwai wanda mai tunda wanda zaka same shi yana da samun saurin munsharin bacci to idan an gaina munsharin bacci ba shi ke nuna cewa an kuna fa wani magana bai ji ba illa iyaka dai alama yana cewa baccin nashi ya fara da nisa to kaga amma wanda ya samu wato shi baccin ya shi ya nisa har ya bai hankalci abinda ke zagaye da shi ba to kaga shine abinda ruwayan Sa'id ibn Abi Aruba ke cewa wa minhum man yatawaddau a cikin su akwai wanda ke tashi ya dula shine auka a cewa kakan cewa wani mutum ya tashi wato baccin nasa ya hankalinsa ya gushe daga bai hankalci abinda ke zagaye da shi ba saboda haka anan kaga sai mu karbi wannan ziyada sai mu mata wannan fasara sai ya zama wato ziyada ce karbabbiya to wannan shine wato misali a batani da zaki samu ƙari na wani rawi na amintacce wanda za ka karba. To kaga wannan babin ba a karbe shi ba sai da aka duba su haifiyat, sai da aka duba su qara'in, wasu wasa'il tarjih aka duba. Daga cikin wasa'il tarjih shine kamar wannan wata ruwaya ta dake cikin musannad Abi Ya'la, ruwaya ta Sa'id ibn Abi Aruba, yaso minhum man yatawadda wa minhum man la yatawadda, kaga man tawadda fayuhmalu sani'uhu ala thiqali ila thiqali nawmihi wa zawalu wato aqlihi. Amma wanda shi kuma aka samu shi kuma ruwayan tasa shi bacin nasa yayi bai yi nisa ba, amma dai daka ya dan yi musharin sa kuma ya dan gengedin sa har kasa ya dan yi dinga dan rangaji, kaga wanda sai ya dauke shi aka cewa shi duk da haka dai ya hankalci dan wani abubuwa inda wato wani rihi ya fita da wanda zai ji, to tunda bai ji ba to alama ne cewa wato ina da rinjayen zatan ayyukan shi tana nan. To wannan kenan misalin kari da ake samu a matani. Akwai to kuma misali da akwai kari da ake samu kuma a sanadi. Misalin sa shine wato hadisi da ake rubutawa daga Abu Isa As-Sabi'i, daga Abu Burda, daga Abu Musa Al-Ashari, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mazalla yace la nikaha illa bi wali, babu aure sai tare da wato yarjejewan wali ga mace kenan. To kaga wannan kari ne, akwai karin Abu Musa da ana rubuto hadisin mursal ne daga Abu Burda daga manzon Allah. Abu Burda jikan Abu Musa ne, to ana rubuto shi ne daga Abu Burda daga manzon Allah mursal dinsa, mursali shi tabi'i ne Abu Burda. To amma kuma an samu wasu suna ƙara Abu Musa a cikin ruwayar, kaga sai ya zama wato ruwaya ce ba mursala ba, ruwaya ce musnada masudiya. Wannan kuma ƙara cewa Abu Musa Al-Ashari din wanda ya rubuto wannan ƙara, akwai Isa ibn Abi Ishaq As-Sabi'in shi kansa, sai wato sai Sharik An-Nakhai, wannan da kaga sun saurari Abu Musa Abu Ishaq As-Sabi'i tun a kadiman ne, sun saurare shi ne kadiman. Wato Abu Ishaq As-Sabi'i akwai wanda suka saurari suka ji karatun sa kadiman, akwai wanda suka ji wato karatun sa hadithan, wanda suka ji karatun sa da dadewa sune kaman Shu'ba da su wato Sufyan al-Thawri. Sai daga baya ya samu dan ikhtilati, duk da zamu zo magana kan nau'in ikhtilatin nasa, ya samu dan wato ragewan sukurkucewa daga baya. To malami suna rarrabewa tsakanin wanda ya ji shi a farko kafin ya samu wannan matsalan da kuma wanda ya ji shi daga baya. To wanda suka rawaito daga cikin wadanda suka rawaito wannan karin cewa akwai Abu Musa, akwai Isa ibn Abi Ishaq As-Sabi'i, da kuma Sharikun Nakhai sun ji shi ne a farkon al'amarin su, illa iyaka da su waɗannan gulabin su kuma wato akwai gafila, akwai rafkana tare da su hadisansu suna da rauni dukansu. Sannan kuma akwai wanda suka rawaito hadisin da suka saurari Abu Ishaq As-Sabi'i daga bayan ya samu wannan ikhtilatin. To su masu rawaito wannan kaman su Isra'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq As-Sabi'i, wanda shi wato kafafe ne shi kansa. Sannan kuma akwai Isa ibn Yunus dan uwansa, akwai Abu Awana Waddah Al-Yashkuri, akwai Zuhair ibn Muawiya Abu Khaythama kenan, da wasu daga cikin manyan wato marwaita, wanda dukkan su waɗannan sun ji daga Abu Ishaq As-Sabi'i ne lokacin da ya samu ikhtilati. Wato ikhtilati ne samu na tsufa da ya samu, amma kuma ikhtilati ne yar kankanwa, wato bai sa ya zama wato ya bata hadisan sa baki ɗaya ba, amma dai waɗannan duk wato sun saurari hadisai ne daga Abu Ishaq As-Sabi'i lokacin da ya sami wannan ikhtilatin wajejen shekara ta 125 zuwa dan abin da ya dan yi saura har zuwa ga rasuwansa. To amma shi Shu'ba kamar da nace da Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Sa'id al-Thawri sun ji daga Abu sun fi waɗannan malaman tabbata, sun fi waɗannan malaman tabbata da muka faɗa abinda suka ji daga Abu Ishaq As-Sabi'i, saboda su sun saurari hadisinsa ne lokacin da yake ganiyansa, lokacin da yake bada hadisin wato bai samu wannan ikhtilatin ba, bai samu da yar sukurkucewan nan ba. To amma sai su suke rawaito shi daga Abu Burda daga manzon Allah ba tare da an ambaci Abu Musa Al-Ashari ba, kaga aka zama hadisi ne wato mursali. To kuma koda Al-Thawri ne kawai saba, koda ko Shu'ba ne kawai aka saba, amma to kaga malamai fa suka za su tsaya dole su dan caje wannan ruwayar, balle an saba mun su duka su biyu malamai ne manya wanda sun fi waɗannan da muka faɗa nauyi a ilimin hadisi. sai dai kuma a wannan matsalar duk da wato ana ganin girman Shu'ba da Thawri ana kuma wato in an samu ta'arudi cin karo a tsakanin dalibai na Abu Ishaq Sabi'i su ake gabatarwa sai jidda ka da yawa daga cikin malaman hadisi kusan daukacin malaman hadisi suna rinjayar da ruwayar waɗannan mutane da suka rubuto da yawa da ƙarin Abu Musa al-Ashari suka ga wannan ƙarin ƙari ce daga amintacce da ya kamata bal ya wajaba amshe ta daga cikin wato ƙarina wasu alamomi da suka yi itibari suka lura da shi akwai lura da cewa dimbin ɗalibai ne na Abu Ishaq Sabi'i suka rubuto da wannan ƙarin cewa da ƙarin Abu Musa al-Ashari daga cikinsu kuma akwai Yunus ibn Abi Ishaq da Shariku Naqai wanda sun ji ne su ma lokacin da kusan lokacin da su a Thawri suka ji su ma wato sama'a ce qadimiya sama'a ce da suka ji tun kafin shi wannan Abu Ishaq Sabi'i samu wannan sukurkucewa daga cikin kuma qara'i nan shine abin da shi Imam Tirmidhi ya faɗa cewa Imam Shu'ba da Thawri sun ji hadisin ne a majalisi guda daya yake cewa fa ina riwayata haula ya indi ashbahu yace riwayan waɗannan malamai ni a wajena tafi inganci لأن شعبة والثوري سبب الشعبة دا الثوري سمع من أبي إسحاق في مجلس واحد سنجي حديث ندق أبو إسحاق السبي مجلس يقول عداء وإما يدل على ذلك أبن ذي منامك حكا ما حدثنا محمود بن غيلان شين أبن محمود بن غيلان يبام إلى بتامنا يبام حديثي قال يتي حدثنا أبو داود الطيالس يبام حديثي قال أنبأنا شعبة يتي شعبة يبام حديثي قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق yace na ji Sufyan al-Thawri yana tambayan Abu Ishaq Sabi'i asami'ta Abu Burda yaqulu shin ka ji Abu Burda yana cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace la nikaha illa bi wali babu wato aure sai tare da wali fa qala na'am sai yace yaji to kaga anan ai abinda shi Abu Isa at-Tirmidhi yake faɗa shine kaga anan sun saurari hadisi da majalisi guda daya kuma tambaya ba akai al-asl ba wai yayi niyyar ma zai basu wannan hadisin bane su suka tambaye shi da kansu sai aka suta suka tashi zasu je su roci hadisin suka rawaito shi a mursalinsa saboda haka yake ganin to waɗanda inda ma sun ƙara matsawa da bincike kila ya basu hadisin musnadan mausulan amma kuma sai suka cigaba da ruwaya hadisin a matsayin shi na matsayin hadisi ne mursal saboda haka Imam Tirmidhi yake ganin wannan ziyada ce da ya kamata a karba sannan banda shi kuma sai Imam al-Bukhari da yawa daga cikin malamai sun karbi wannan ƙarin suka ce ziyada ce daga amintattun mutane to anan ayar dajiya ce kawai zan danyi anan dan ƙarin bayani game da shi Abu Ishaq Sabi'i saboda a fahimci yanayin shi wato hadisi na Abu Ishaq Sabi'i wata ƴar nukta ce kawai zan faɗakar da mu akai shine wato cewa wannan zai yanda su Imam Tirmidhi su Imam al-Bukhari suka gabatar da hadisan su Ishaq da su Abu Awana da su Abu Khaythama yanda suka gabatar da su wannan ruwayan su akan ruwayan Shu'ba da Thawri wannan zai wato yana karfafan abinda da yawa daga cikin malamai masu bin diddigi suka tafi zuwa gare shi na cewa Abu Ishaq Sabi'i ikhtilatin da ya samu dan yar kankanuwar ikhtilati ce wato sukurkucewa da ya samu na hadda sukurkucewa ce yar kankanuwa sukurkucewa kawai na wanda shekaru ya kama shi yana dan mantawa irin abin da ake cewa mental aging din nan amma bai taba hadisinsa ba sai da kadan ya dan taba amma dai kadan ake samu ana samu dan wato wasu abubuwa da wadancan malamai suka ruwaito da kuskure sai su manyan malamai sai su ce ai hadisin ba daidai bane ko kuma wata kalma guda daya ce ba daidai bace aka saboda ai ana ruwato hadisin daga shi Thawri Shu'ba ko su ruwato hadisin babu wannan kalmar to amma wannan yana nuna maka cewa wato dan sukurkucewa da ya samu sukurkucewa ne kadan saboda haka tunda sukurkucewa ne kadan a dimbin ruwayan da yayi na daidai saboda haka to za a karbi duk wata ruwaya da su Isra'il su Abu Haythama su Abu al-Ahwas su Wadah Abu Awana Wadah al-Yashkuri su Abu Haythama suka ji suka rawaito daga wato Abu Ishaq Sabi'i za a karbi ruwayan kai tsaye sai dai in an samu ta nakara duk da sun saurare shi lokacin da ya samu ikhtilati to amma kuma malamai suna karba sai dai yayin da suka samu ta nakara sai su faɗakar su ce wannan kalmar wato ba daidai bace saboda su dama sun saurare shi ne a lokacin da yake ya dan fara tsufa to wannan kuma shine kusan abin da Imam Zahabi ya yi jazamin sa kuma shine abin da Imam Al-Ala'i ya maimaita cikin kitabul mukhtalifin ya sanya shi wato Abu Saqa Sabi'i ikhtilatan da ya samu a kismin farko. Kismin farko shine wanda hadisin su bai bace ba, ko dai saboda lokacin da suka samu wannan ikhtilatin wato yar kankanwa lokaci ne kankani, ko kuma lokacin sun maki yin hadisin baki daya sun daina bada hadisi, ko kuma wato kuskuren da ake samu kadan ne irin taki ne cikin wato yar sport ne kusan dugo ne a cikin ruwa. Abin da yasa muka gaba na faɗi wannan maganar saboda wani lokaci zaka ga wasu wanda suke ƴan uwan masu yin takhariji sai su ce duk ruwayan da su Isra'il suka yi da su Abu Haythama da su Abu al-Ahwas da su Abu Awana suka yi daga Abu Saqa Sabi'i bayan ikhtilati sai su ce su ba su amsa ba saboda ruwaya ce da'ifiya. To kaga wannan ba daidai bane, in kace da zaka yi wannan ba to ai akwai duk waɗannan malamai akwai dimbin ruwayan su a cikin sahihaini kuma daga Abu Saqa Sabi'i, kaga su malamai ba aka suke daukan abin ba. Saboda haka wani lokaci akwai bambanci tsakanin nazariyyat da kuma tatbiqat kamar yadda na faɗa maka. Wani lokaci akwai abin da malamai sun faɗa da kuma wajen dabbakawa akwai inda kuma suke dabbakawa ba a kai tsaye ba. Shi yasa yake da kyau a duka bibiyan manganin malamai kuma a duka komawa wajen malaman nan manya suna wato rarrabe mana zare da abawa. To kaga anan sai har ma wani lokaci ya zama gashi su waɗannan malaman suna gabatar da riwayan waɗancan malaman da suka saurari hadisin Abu Saqa Sabi'i bayan ya samu ikhtilati suka rinjayata akan riwayar Shu'ba da Thawri wanda su an sasu sun saurare shi ne da sun ji hadisin sa ne lokacin da yake garariya garau ɗinsa. Kaga anan sai Imam Bukhari sai Imam Tirmidhi suka karɓi wannan ziyada. Saboda haka babu laifi idan durwa da aka rubuto daga Abu Saqa Sabi'i tuqbal illa inda wujudin nakara sai an sami wata wani abu da aka yi istinkarin sa. To zamu da zamu dawo cikin maganar mu. Kaga anan wato dai kaga ana karban wadun ƙari da wani amintacce yayi wani wanda ke rawaito hadisi ingantacce yayi ana karban shi da qara'in. To sai maganar da mun dade mana maga a farko shine hal tuqbalu ziyatu saduq, shin ana karban ƙarin da wato wanda ya rawaito hadisi hasan wanda ke rawaito hadisi hasan yayi ana karban ƙarin sa. Wannan magana ce da malamai suka dan samu sabani akan ta, amma wato dairan yana tare da shi abinda al-Hafiz ya faɗa. Kaga al-Hafiz yake cewa ziyaratu rawihi ma maqbula, wanda ya rawaito rawin hadisi hasan ko sahihi ana karba, wanda kuma wannan shine gaskiya abinda yafi daidai. Misali kaman wani ƙari da Muhammad ibn Saq yayi mutukar za a karba mutukar wato akwai ƙari qara'in da suka wato zagaye wannan ƙarin suka nuna ya kamata a mashi ta za a karba. Saboda in ziyada wato wani ƙari da wani rawi saduk wanda yake wato martaba hadisin sa hasan ne yayi yana da ma'anan hadisin da ya kadaita da shi, kuma dama muna karban hadisin da wani rawi wanda ya rawaito hadisi hasan ne ya kadaita. To dama can muna karban hadisin sa ko da wato inda ya tafarrudi muna karba. To shi ma kuma dama karban ƙarin da wani rawi ingantacce yayi ko wani rawi wanda yake hadisin sa hasan ne yayi ƙarin da yayi to yana cikin jinsin abinda ya kadaita da shi. Shi abinda malami ke cewa az-ziyada min saduqin ma'mulin bi ma'na hadithin tafarrada bihi, kamar yana da ma'anan hadisi ne da ya tafarrudi da shi kamar yadda manyan malamai suka tafi a kansa. Saboda haka mutukar za mu karbi hadisin da ya kadaita da shi, to idan haka za mu karbi hadisin da ya wani ƙari saboda wani jinsi ɗaya ne, wannan kusan abu ɗaya ne babu wani bambanci. Don haka abinda al-Hafiz ya faɗa nan shine daidai cewa ziyaratu saduq ana amsa ƙarin da wani wanda yake rawaito hadisi hasan yayi akan hadisin wato hadisin sauran mutane da suka rawaito to shi ma ana karba. Su Muhammad ibn Ishaq da sauransu idan suka yi wani ƙari ana karba sai dai yayin da aka shinshini cewa akwai wani wata nakara a cikin matanin ko a cikin isnadin su sai a tunkuɗe ta ce ba za a karba ba. Wallahu ta'ala a'lam. To sai malam ya ce fa in khulifa amma idan aka saba masa shi rawin kenan wanda ya rawaito wanda yayi wani ƙari ne na wato wanda yayi ƙari shi wannan rawin da yake rawaito hadisi sahihi ko hasan, to amma sai ƙarin sai aka saba mishi zama wato sabawa ne mai kishin tan juna فالراجح to abinda aka ce shi ita ce riwaya ta daidai aka rinjaye da ita al-mahfuz to ana kiranta al-mahfuz ana ce ita ce riwaya ce wacce take ita ce aka haddace sai daidai wa muqabiluhu shadh wanda ba haddace daidai ba kuma sai a kira shi da shadh a ce in riwaya ce aka ce waɗanda suka dauto riwaya daidai sai a ce hadha mahfuz eh hakaza huwa al-mahfuz wannan kuma aka kuskure sai a ce hadha shadh wama al-da'fi idan kuma wanda ya ruwaito hadisin dama yana da rauni kuma sai ya zo da wani ƙari ko ya zo da wani tafarrudi da wani wata ruwaya to farrajihu hadisin na daidai wanda aka ce shine daidai shine ake kira al-ma'ruf ana kiran shi al-ma'ruf shine wato hadisi da aka san shi jama'a duk suka san shi aka san shi cewa shine daidai wa muqabiluhu kishin shi kuma al-munkar shine hadisi munkar abinda malamin yake magana anan shine idan wato amintacce ya saba ma waninsa daga cikin amintattun mutane to ya saba musu kuma sabawa ne kishantan juna wato yana kishantan abinda su suka rubuto to hadisi na daidai wanda yake shine aka ce daidai ne aka haddato shi daga manzon Allah to shi ana kiran shi al-mahfuz al-marjuh din kuma wanda aka ce shine kuskura sai a ce shine ash-shadh eh shi hasanakum malai ya kare cewa idan kuma wanda ke rawaito hadisi da'ifi ya saba ma wani amintacce ko wasu amintattun mutane to hadisin da daidai shine ma'ruf wanda ke ba daidan ba shine munkar anan kaga muna da ruwaya ce wacce take ga an-naqid wanda ya tsaya yana wato naqadin ruwaya sai ya bayyana masa cewa akwai kuskure idan kuskuren an same shi ne daga wanda ake karbar ruwayar sa maqbulur ruwaya nan na faɗa a gangame kamar wato daga amintacce fiqa wanda yake rawaito hadisi sahihi ko daga as-saduq wanda yake rawaito hadisi hasan sai ya saba ma wanda suka fi shi inganci to anan ruwayar wannan ƙarin da ya zo da ita ana kiranta shadda wato kamar baudaddiya ce ya fandare wacce take kuma tare idan ana kiranta al-mahfuz misali anan shine da zan za mu faɗa shine hadisi na Hammad ibn Zaid da yake cikin sunan Abi Dauda da wanin sa hadisin duliyadai ne shi Muhammad ibn Zaid yazo yana cewa kabbara thumma kabbara wa sajada wai manzo Allah tashi zai sujada da rukunwan sai ya kabbara sannan ya ƙara yin kabbara sannan sai ya sujada kaga kabbara su biyu har wasu ma suka gina akan wannan hadisin cewa kaga zai kabbara harama wai sujada da rukunwan ita ma tana bukatar kabbara harama sannan ka a sake mata da kabbaran sannan kuma a tafi sujada din saboda wannan ruwayan kabbara yayi kabbara thumma kabbara sane karin kabbara wasu jada sane sujada to wannan karin Muhammad ibn Zaid shi kadai ya tafarrudi da ita shi kadai ya kadaita da ita ya sa'a ma da yawa manyan malamai da suka ruwaito wannan hadisin dan haka malamai suka kuskurantar da shi suka ce wato ba suka ce suka izina da wannan karin tasa a matsayin wato ziyada ce shadda ziyada ce wacce take bara gurbiyar wato kari to wannan haka ƙari kenan a matani banda shi kuma akwai riwaya da Imam Tirmidhi ya ruwaito da An-Nasa'i Ibn Majah ta hanyar Ibn Uyayna Sufyan Ibn Uyayna daga Amr Ibn Dinar daga Ausajah daga Ibn Abbas cewa wani mutumi ya rasu ala ahdi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzon Allah lam ya da'a warithan bai da magaji illa maulan ataqahu sai wani uban gidansa wanda shi ya mallake shi a baya daga baya wanda daga baya kuma ya yantar da shi faja'ala mirathahu lahu sai manzo Allah ya sanya shi wannan maula din nasa shi zai masa gado da dama kamar yadda aka sani idan wato bawa ya rasu baya da mai gado to za a je wajen maulan ni'ima din sa wanda ya yantar da shi a ce to zai gaje shi to Ibn Uyayna wato ya samu taba'a akan wato wannan hadisi Ibn Jurayj ya rawaito shi ma ruwayansa tana cikin sunan Abi Dauda wato Hamad ibn Salma ya ruwaito daga Amr ibn Dinar suka aka sirwaito hadisin mausuliya wato hadisi ne mausul hadisi wanda ya tabbace zuwa ga manzon Allah Imam An-Nasa'i Imam Ahmad duk su ma sirwaito shi hanyar Ibn Jurayj to amma shi ma anan halayo a sake samu shi Hamad ibn Zaid din nan da yadda muka faɗa dazun nan shi Hamad ibn Zaid ya ruwaito ya saba musu sai ya ruwaito daga Amr ibn Dinar daga Ausajah sai bai ambaci Ibn Abbas ba sai ce manzo Allah ya ce kaga a sai ya zama mursal tunda dama ai isnadin in zaka tana daga Ausajah ne daga Ausa jani daga Ibn Abbas anna rajulan tuwfiya ala ahli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to amma shi da shi wato shi wato Hamad ibn Sayyid wato daga Amr ibn Dinar daga Ausa ja daga ba zai ambaci Ibn Abbas ba sai Ausa dan yace manzon Allah ya ce Abu Hatim da aka tambaye shi a cikin ilal na dansa da ya tambaye shi yace al-mahfuzu hadithu ibn Uyayna shine abin da yake daidai shine hadisin wato ibn Uyayna saboda haka kamar suna cewa Hamad ibn Zaid anan ya bai dace ba kenan kamar ya fandari suka jefi wannan karin da shudu cewa ta bara gurbi ya ce buradiyar waya ce duk da wannan za a iya dan munakasha da su saboda Hamad din shi ma ba shi kadai kadai da wannan wato hadisin ba cewa hadisin yake ruwaito hadisi amma din mursalin hadisi ba akwai Rauh ibn al-Qasim shi ma ya ruwaito daga Amr ibn Dinar daga Ausa jan shi ma ya ruwaito mursalanta sai ya zama kamar shi Ausa jan shine yake ruwaito hadisin ta fuska guda biyu wanda lokacin ya samu nishadi ya fadi Ibn Abbas ya fadi wanda ya ga mishi hadisin wani lokaci kuma sai ya saki hadisin kawai ya fice manzo Allah ya fada bai fadi wane ne ba su dan sa ba dan tsakiyar sa ba wannan kuma yana faruwa da yawa a cikin abubuwan da ake da'awan cewa hadisi ne shad sai in kaje kana dubawa sai kaga bil itla' wa tatabbu sai kaga bil itla' wa tatabbu sai kaga wato sai kaga wato hadisi ne wanda yake ya tabbata saboda haka wato da'awan cewa wannan hadisi ne shad bazai zama wato ya an kila an yi daidai ba amma dai akwai saboda anan ai kaga shi zai yi a ce Ausa dan shine ke yin bada hadisin wato kashi biyu musamman tunda Rauh ibn al-Qasim ya mai wa shi Hamad ibn Zaid mutaba to kaga to tunda dai an yi tabu'i an ga cewa an masa tabu'a zai zama daga Ausa dan ne shi ke bar wato da hadisin ta fuska guda biyu amma dai da haka zamu iya samun hadisi wanda yake wato wani rawi yayi kuskure a isnadin shine abinda Imam Malik ya ruwaito daga Zuhri daga Urwa ibn Zubair daga Amara daga Aisha cewa manzon Allah idza takafa idan ya shiga itikafi yunni ra'sahu yana matso da kansa fa urajiluhu wato daga masallacin sai dan fito da kansa haka sai in taje masa kan Imam Malik sai ya ruwaito hadisin yace ruwa ya ce daga Urwa daga Amara kaga Urwa anan sai ya zama wato bai ji hadisin daga Aisha ba ya ji hadisin ne daga Amara yadda shi Urwa yana ruwaya daga Aisha wani lokaci bal da yawa ma yana ruwa daga Aisha to amma dai kamar sai ya maida wannan hadisin Malik ya sanya hadisin na Amara ba hadisin na Urwa daga Aisha ba to anan akwai Uqayl ibn Khalid daga Yunus ibn Yazid al-Aili da Layth ibn Sa'ad duk sun sa Malik haka sai suka ruwaito shi daga Zuhri daga Urwa da Amara dukkan su daga Aisha sai zama wato Urwa din ya ji daga Aisha ita ma Amara ta ji daga Aisha sai sa Malik kaga Uqayl ya sa Malik Yunus ya sa Malik Allah ibn Sa'ad su uku sa Malik ibn Anas sannan kuma wato su akwai ibn Jurayj ya musu mutaba Zubaydi al-Auza'i Ma'mar ibn Rashi al-Yamani Ziyad ibn Sa'ad ibn Akhi Zuhri Abdurrahman ibn Umar Muhammad ibn Abi Sufyan Sufyan ibn Husayn da wasu daga cikin malamai da yawa dukkan su ma suna ruwaitowa daga Urwa daga Aisha kaga ba su ambata mu'amara din sabani da shi Malik yake cewa daga Urwa daga Amara shine Imam Zadaquthni yake cewa wa yashbihu anna al-qawla qawluhum yace wato yafi kama a ce wannan wato daidan shine maganar su likasarta adadihim saboda yawan adadin su wattifaqihim da kuma ittifaqin su ala khilafi zalika kan sabani da shi Malik yake ruwaitowa kaga Malik anan shi idabal ne wato ana tsara masa hadisi ne da wato yanayin wato ruwayar sa ana karba sosai kuma duk wanda ya saba masa musamman a Zuhri wato ba a wato duk wanda ya saba masa zai zama wato ya saba mai Imam Malik ana ra'adin ana ganin cewa kamar shi zai zama yana da kuskure amma ta hada haka kaga sai wato bai izina da wannan ruwayar ta saba saboda ya saba dama kuma fika babu wani amintacce da baya kuskure saboda to waɗannan abubuwa ne duk ana sanin su ne an tariqi at-tatabbu' wal idla' idan mutum na da yawan mutala'a yana da yawan tatabbu'i yana itla'i manganu na malamai to anan ne zai ga wato wannan yayi daidai wannan bai daidai ba to sai hadisi munkari shine ya samu wani rawi da'ifi wani rawi mai rauni ya saba ma a mutattun mutane to da ma shi bai rauni ne ya kusa ba mutattun mutane to kaga ba za a karba ba misali shine hadisi da ibn abi hatim ya rawaito cikin ilal ibn adi ya rawaito al-kamil at-tabarani ya rawaito da shi fitar da shi a cikin al-kabir dinsa ta hanyar hubayb ibn habib dan uwan hamza ibn habib az-zayyat daga abi ishaq daga al-aizar ibn hurayth daga ibn abbas daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man aqama as-salata duk wanda ya tsaye da sallah wa ata zakata ya bada zakka wa hajja al-baita ya ziyarci dakin Allah wa sama ya azumi wa qara ad-dayfa kuma ya karbi bakoncin bako ya girmama shi da khala aljanna zai shiga aljanna to shi khubayb din nan mai rauni ne kuma abinda aka sani ana ruwaitowa daga abu ishaq shine ana ruwaito hadisi ne mawqufan ala ibn abbas wato bai ce manzo Allah ya ce ba abinda aka saba shine yana cewa ne hadisi ne mawquf ala ibn abbas kamar yanda abu sura yake fada a cikin kitabul ilal ya wanda abdurrahman ibn abi hatim ke ruwaitowa daga wajen su shi hada hadithun munkar ita wannan hadisi ne munkari inna ma huwa an ibn abbas mawqufan daga ibn abbas aka same shi mawqufan sannan kuma daga cikin abin misali na ko munkari ko shatin abinda ake ruwaitowa cikin hadisin imran ibn husayn cikin hadisin sujudu sawi to akwai ya sha ibn abdul malik al-humrani yayi wani ƙari yace thumma sajada thumma tashahhada thumma sallama kasan akwai sabanin malamai akan sujudu na rafkanwa za a mishi tahiyya ko ba za a mishi tahiyya ba to shi ash'ath ibn abdul malik al-humrani sai yake ruwaitowa cewa manzo Allah thumma sajada ya sujada da ya dago kuma thumma tashahhada sai ya tahiyya thumma sallama sai ya sallama to ga wannan shi wannan ash'ath ibn abdul malik shi ya tafarruji da shi ya kadaita da wannan karin na kai imam al-bayhaqi yace wannan wato kuskure ne saboda haka wannan idan duk da shi ba wai mai rauni ne kai baki daya ba ana wato itibari da hadisin sa to ko mu dauke shi a matsayin wa ziyara ce munkara ita kanta wato ziyara ce wacce take tunda shi kanshi akwai rauni da ma a tare da shi sai ya saba to kaga wannan zai zama kamar wato misali na hadisi munkar to kaga wannan shine yanda malamai ke tafi da waɗannan wato ziyada ta fika yanda ake karba da yanda ba a karba da kuma shuzuf ziyada ta fika wato yanda za a bambance da kuma ash-shuzuf wato wani abu ne da gaskiya sai mutum ya tsaya ya mai da hankali kwarai da gaske kuma yawan bin ilimin sau da kafa yana taimakawa kwarai da gaske ina ganin wannan sai mu tsaya ana tunda lokacin kamar ya dan ja sai dai akwai yar magana da za mu dan yi da za wannan falakarwa kadan akwai wato naqali da al-hafiz Daima ibn Salah akan wato yanayin wa ta'rifi na al-munkar da ash-shadh shi ibn Salah kamar ya al-munkar da ash-shadh abu daya ne wajen sa kaga shi al-hafiz yana cewa ash-shadh shine hadisi wanda yake amintacce sa amintattu al-munkar kuma wanda shine wanda yake mai rauni sa amintattu kaga wani sai bambance ta fuskan wannan mai rauni wannan kuma amintacce to kuma shi ibn Salah kusan ya dauke su abu daya to shine har sai shi kamar ibn al-hafiz ya mashi naqadi kamar ya kushe masa su kuma yan baya da suka zo su kuma sai suka kushe mu ibn hajar musamman yan wanda suke rubuce a wannan zamani namu sai suka kushe musu ibn hajar so kamar tariq ibn iwadullah da sauran su kusan sun sassaba ma al-hafiz anan suka ce ya saba ya zo da wani sabon ta'rifi ne da ba wanda ya san shi abu ta'rifin al-hafiz in kalura ya shi ma ya dauko ne ba ya dauko ne daga ta'rifin da ya masha ya dauko ne daga magana na Abu Hatim ar-Razi hadisi ne na wannan Ausaja daga Ibn Abbas yake cewa al-mahfuz hadithu Ibn Uyayna wato ya dauko magana ne daga Abu Hatim ne ya dauko yake ta'liki akan wannan hadisin Ibn Abbas din nan dai na da muka wuce wanda Ibn Uyayna ya ruwaito to sai shi al-Hafiz da yake dauko maganan wato Abu Hatim yace al-Mahfuz hadith Ibn Uyayna wanda aka abinda aka haddace daidai shine hadisin Ibn Uyayna sai ya sanya wato sabanin da shi Hammad ibn Zaid yayi ya zama kamar shubub ne fandarewa ne sai Hafiz yake cewa to wa urifa min hadha taqlili sai aka fahimta daga wannan wato wannan wato abinda shi Imam Abu Hatim ya fada ya kaddara din anna shadh ma rawahu al-maqbul shine wato shadh hadithu shadh shine wanda maqbul ruwaya wanda yake ana karbar ruwayar sa ya ruwaito mukhalifan liman huwa aula minhu ya saba wanda yafi shi aminci wa hadha huwa al-mu'tamad yace wannan kuma shine abin dogaro a wannan babu fi ta'rifi shadh a wurin ta'rifi na shadh bi hasab al-istilah wato adi istilahi na malaman hadisi to shi anan al-hafiz sai kuma yace wannan kuma shine ma mu'tamad to kuma zamu zo kuma yi magana mu ce wannan mu'tamad da ya fada ba haka abin yake ba to sai kuma ya ƙara dauko magana daga Abu Hatim din ya fada a ƙasa da hadisin Hubayb din wannan wanda ya rawaito hadisi na man aqama as-salata wa ata zakata wa hajjal baita wa sama wa qara ad-dayfa wa dakhala al-janna to sai yake cewa hadha munkar wannan hadisi ne munkari sai al-hafiz sai ya sanya wato saba ma tunda Hubayb din dama mai rauni sai ya dauka cewa duk yayin da wani mai rauni ya saba ma amtattu to yanzu ya hadisin sai ya zama munkar ba shad ba kamar yanda Hammad bin Zaid amtacci ne da ya saba amtattu sai hadisin sai ya zama shad مقابل لسه كما المحفوظ سبو ده الشياء لو كمان كلمة ده مقانا أبو حاتم نيجي المحفوظ حديث ابن عيينة شيكما أبو حاتم يكارف على تشيوا يكارف على تشيوا واتو حديث خبيب منكرني تو شيكنا سي يلما واتو يلما يرد بتاكانا الشاد منكر إذا ما تاكارين شاد منكر أكوي علاقة عموم ده خصوص سي تاريا أوجا مخالفة وجان تشيوا ده سنسابة أمتتو أما أبن دي بمبن تاسو shine ashad shine abin da wato amintacce ya saba almunkar kuma shine abin da wato wani rawi dhaifi ya saba ma amintattu eh to kaga wannan ya dake shi daga maganar ma mutun daya bai kamata ya amma mai ba har ya ce hadha huwa almu'tamad yace wannan shine abin dogaro eh har ma daga baya kuma sai wani da'awa madawa mai ban mamaki yake cewa wa qad qafala man sawwa bainakum duk wanda yayi daidaita yace ma'ana daya ce tsakanin ashad da almunkar to waya ya zama rafkananni ya rafkana anan yana yi masu ibn salah raddi kenan da wanda suka bi bayan sa kaman su ibn daqiq al-eid kaman su az-zahabi kaman su ibn kathir da sauransu to shi ibn salah gaskiya shi ya abu da ya dauke su bai wani bambanci su ba to wasu kuma wato sun ɗan baya kenan na yanzu na wannan zamani suka kushe ma al-Hafiz ibn Hajar wannan ta'rifi da yake cewa wannan takhsisi ne da yake cewa takhsisin ash-shadh da mukhalafatu thiqat da kuma takhsisin kuma al-munkar da mukhalafatu al-dha'if yace wannan takhsisi ne kwata-kwata wanda ba wanda ya taba rigaya sa akan haka ko duk da kuma har ya mai wani jura ajiba yayi wani wato karbin hali mai ban mamaki yanda ya nasabta shi ibn salah da rafkana suka ce to wannan amma shi kuma shine kuma ya rafkana tunda shine ya zo da wani abu sabu a cikin ilimin to na kawo wannan saboda zo yana ana ya cikin abin da ya zaci matsalolin hari zaka ga samu ana ta samu dan al-akhir warrat to babu da shakka cewa wato kebance da kuma bambance cewa hadisi shadh shine hadisi da fiqa ya samu mukhalafa ko kuma hadisi munkar shine hadisi da dha'if ya samu mukhalafa gaskiya da bambance shin ba a san shi a wajen magabata ba kuma ba zai zama wato wani ka'ida muttarida ba azuma a ce diya inda aka gaba kamar su Imam Ahmad kamar su Abu Hatim sun ce shadh suna rufin mukhalafatu fiqa kuma suka ce munkar suna rufin wato mukhalafatu dha'if gaskiya ba zai zama wannan ka'ida ce muttarida ba duk abin da yafi shahara a bakin su shine ash-shadh da munkar kusan ma'anar su daya duk da wato shi lafazin ash-shudud din ma a wajen malaman hadisi mutaqaddimuna wajen irin su Imam Ahmad zaka samu ai kadan ne ba yi da yawa in ka kwatanta da yanda suke yawan amfani da munkar haka zalika suna amfani da al-ma'ruf suna nufin fi muqabil ash-shadh madadin shi Imam al-Hafiz da yake cewa al-mahfuz fi muqabil ash-shadh to amma kuma suna amfani da al-ma'ruf a madadin shadh su ce hadha haka zal hadith al-ma'ruf hadha huwa al-ma'ruf wato haka aka san hadisin wani lokaci kuma suna amfani da al-mahfuzin kuma a muqabilin kuma munkar duka dai abu ne guda daya Imam Ahmad kamar yanda zo a cikin Du'afa al-Uqayli ya fada wani hadisi da al-Hasan ibn Sawwar al-Baghawi ya rawaito yayi kuskure a cikin sa to shi amtacci ne an wasaka shi sai yace amma shaykhu amma shi malamin wato yana da Hasan ibn Sawwar din fa thiqatun to amtacci ne wa amma al-hadith amma hadithan fa munkarin hadisi ne kaga anan amtacci ne ya rawaito in zamu bi akan ta'rifi na shi al-Hafiz to da ya kamata Imam Ahmad ya ce ne fashadun tunda shi Hasan ibn Sawwar ai amuntacce ne amma sai Imam Ahmad ya ce amma al-hadith fa munkar wannan shi ke nuna maka cewa wato ba daban hadisi na sama su ba sa bambancewa wannan shi zaka samu a cikin ta'rifi na Ibn Daqiq al-Eid a cikin al-iqtirah wannan yake cewa ash-shadh ma khalafa رواية الثقات أو من فرد به ما لا يحتمل حاله أن يقبل ما تفرد به yake cewa shi ne wanda wani ya saba amintattu ko kuma wanda shi a halinsa ba mai rauni ne ko kuma ya rawaito wani abin da halinsa bai kamata a ce shi kar ya kaje yana rawaitan hadisin ba yace wannan ya zama shad yace kuma da yazo wajen ma'ruf tarifin munkar sai yace huwa ka shad daidai yake da shad kaga shi ya daidaita wa qila man farada bihi rawi aka ce sai yace wasu kuma sun ce shi ne abin da aka samu tafarrudi daga wani rawi shi ma imamu zahabi kuma aka fara yace man farada rawi dha'if wa qad yu'add mufrad as-saduqi munkara shi ma kusan wannan shine abin da su ibn kafir ya maimaita yace mukhalafatu thiqal shine wato shadin da kuma riwaya ta dha'ifi ma baki daya ana wato rajinta ana kuma cewa ta zama munkari na cewa wakaza in lam yakun adlan wa in lam yukhalif fa munkarun marfud ya zama hadisi munkari to kaga wannan shine wato abinda su mutaqaddimu suka tafi akai saboda kuma ba la shakka duka waɗannan abubuwan da aka faɗa har shi ma Imam Ibn Hajar ya faɗa ai duk wani bangare ne na kuskure da aka fahimta daga cikin wato hadisai din kuma dukkan su ya halatta mutun yace in ya ga dha'ifi ya saba yace haza hadithun shad ya halatta kuma idan ya ga wani thiqa ya kuskure kace haza hadithun munkar duk wannan ya halatta to amma kuma abin da ni nake son a gane tasarrufi da al-hafiz ya anan tasarrufi ne mai kyau fa tasarrufi ne mai kyau yayi kokarin tsaftace ilimin ne yayi kokarin kuma a sami wasu wato at-tahaffuz al-lafzi ya sama wani abin da zai zama wato an tsarkake magana an tsarkake istilahatin an kuma wato sauƙaƙa ilimin ba wai aikin da yayi ba wai bai da wani bambanci da aikin da Imam Muslim Imam Tirmidhi yayi wajen raba hadisi tsakanin sahihi da hasan da dha'ifi shi ba hadisi shi ma su ma mutaqaddimunan ai in suka ce hadisi hasan wani lokaci suna da mun hasayihin ma ya shiga ciki suna amfani da kalmatul hasan a ce rawa haditha hisana ko hada rawa haditha jiyad kaga duka wannan suna nuna hadisin karbabe ne kila ma ingantacce ne amma shi Imam Tirmidhi da yazo da hadisi na yace akwai hadisi hasan tsakanin dha'ifi da sahihi ai ba wanda ya masa inkari kuma duk malami sun mara masa baya dan haka babu wani ina ganin babu wani kuskure ko babu wani wato cutarwa idan muka bi al-hafiz akan wannan wato tarihin mutakar dai mun halarto a zuciyarmu cewa wannan bambanci ne tashili tahdhibi tahaffuzi wato bambanci ne wanda yake saboda an yi san a sauƙaƙe ilimin ne ba wai an ba da labarin abinda mutaqaddimu ne suke kai bane kawai inda zamu ce al-hafiz yayi kuskure shine wato da'awa da yayi cewa wannan wai shine mu'tamad da kuma har ma ya jefi waninsa da rakana kaga wannan kawai cika baki ne kawai dai al-hafiz dai samahullah Allah ta'ala ya ji kasar rahama tahakkumi ne kawai ajif wanda ba wani wanda ya bi shi akan haka saboda haka babu wani ina ganin ni babu laifi dan ya zo da wani abun da zai zama ya ƙara sanyawa ilimin an tsaftace shi kuma an samu kamewa ta fuskan wato istilahatin ya zama ba a amfani da istilahat wato wasu suna wato dukan junansu ina ganin babu laifi a haka ina iya kadi a fahimta cewa wannan ga yanda wato mutaqaddimu ne suke daukan sa dan ka je ka ganshi altafi ace Imam Ahmad ya ce wa amal hadith wa munkar kai tsamanin shi rawun da aka ce munkar din dha'ifi ne haka ka dauke shi haka ba kuma bambanci tsakanin wato lafazin jayyid da muka faɗa a baya da su kawi da sauransu ai kaga yana da wasu ma'anoni daga baya haka zalika lafazin haddathana anba'ana duka kaga daga baya mutaaso sun ba shi wasu ma'anoni daga baya to wannan duk babu laifi sha ne ilimi da ma haka yake idan iyaka an aka zo dai sai a bambance ka sami tashwishi saboda haka ina ganin yanda su waɗannan suke dubdugu akan al-hafiz akan wannan tarifin kamar bai ba ina ganin babu wani dalili da zai sa masa haka din illa iyaka dai in aka zo sai a faɗa cewa yanayin da yayi karfin hali yayi faɗa wasu yace ya nasabta su Ibn Salah da al-ghafla to ba daidai bane ga yanda magana take sai a wuce akan haka kuma kun babu laifi mai bishi akan haka kuma ba wanda yake munaza'a ba wanda yake ja da Ibn Hajar din cewa abin da ya faɗa na ta'rifin shadh din ko abin da ya faɗa na ta'rifin munkar ai duka ya shiga cikin ma'ana na munkar ya kuma shiga cikin ma'ana kuma na shadh din saboda haka abin da ake wato masa inkari shine wato rashin hade su da bi'i ba wanda kuma ni kuma nace wannan kaga tsaftace istilahat ne babu laifi a bishi akan haka babu laifi wannan shine abin da dini ya bayyana mun a wannan babi wallahu ta'ala a'lam za mu tsaya anan wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.